sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1727 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na Joya Africa akan mita 101.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da alod da kuma niyya kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangula voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum. Yanzu din Maladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewar yanzu dai har yanzu dai tsugunna bata kare ba tsakanin tsohon gwamnatin jihar Kano da wanda ya gaje shi. Sai kuma shirin da rashin tai na Salu Garba. Kana mu kawo muku labaran da suka dauki hankulan jaridun Najeriya. Sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ministan tsaron cikin gidan Amurka John Kelly ya ce ya hakikance Amurka za ta kyale masu katin zama a Amurka wato green card su dawo cikin kasar hakan ko yana cikin muradin kasa. Kuma yin hakan bai saba umurnin da shugaban na Amurka ya bayar kan yan gudun hijira da bakin haure ba. Bayan da ministan ya bayar dazu cikin dare ya ba da haske kan rudani dangane da umurnin na shugaban Amurka wanda ya kayyade batun shige da fice. Matakin na shugaban kasa ya tsaye da shiga da fita na tsawon kwanaki 90 daga wasu kasashen musulmi bakwai da suke samar da yan ta'adda. Shugaban Trump ya kare umarnin nasa a daidai kuma lokacin da duniya baki ɗaya take kururuwa kan dokar da ya bayar. Yace matakin ba kan addini bane amma batu ne na ta'addanci da zummar kare kasar mu. Ya kara da cewa fiye da kasashen musulmi 40 dokar ba ta shafe su ba daga ne yace ce kafafen yada labarai saboda kiran umarnin nasa a zaman hani ga musulmi shigowa Amurka. Halin da ake ci kuma fadar wada su ta ce shugaban Amurkan da sarki Salman bin Abdul Aziz na kasar Saudiya sun amince kan bukatar kirkiro da tudun na tsira a Siriya da kuma Yemen.
Dubban masu zanga-zanga ne suka hallara jiya Lahadi kusa da fadar wada suka ta shugaban Amurka a nan Washington. Suka kaddamar da zanga-zanga a wuni biyu a manyan birane a fadin Amurka da nuna adawa kan matakin da shugaban Trump ya dauka na hana matafiya daga kasashen musulmai bakwai zuwa Amurka. Suna ihu suna cewa ba mu kiyayya, babu razanarwa, muna maraba da 'yan gudun hijira a nan. Masu zanga-zangan suna auna dokar da shugaba Trump ya bayar wacce ta tsaida zuwan 'yan gudun hijira zuwa Amurka na wata hudu. Hakan nan dokan ta hana waɗanda suka sami visa daga kasashen Iran da Libya da Somalia da Iraki da Sudan da Yemen shiga Amurka na tsawon kwanaki 90. Dokar kuma ta dakatar da zuwan 'yan gudun hijira daga Syria har illa masha Allahu. Jiya Lahadi ne shugaban na Amurka bai damu da ci gaba da samun masu adawa da dokar ba da ya bayar.
A Canada, limamin wani babban masallaci a birnin Quebec ya ce an kashe mutane 5 a daren jiya Lahadi sakamakon bude wuta da aka yi musu. An kayari ne lokacin da mutane masu yawan gaske suka hallara domin sallar lisha. Yan sanda sun ce an kama mutane 2 dangane da wannan hari. A daren yau, 'yan kasar Canada suna juyayi da alhini saboda waɗanda aka kashe a hari na ragwanci a masallaci da ke birnin Quebec, inji Prime Minister kasar Justin Trudeau ta shafinsa na Twitter. Muna ta'aziya ga iyalan waɗanda wannan hari ya rutsa da su, inji Prime Minister. A cikin watan Yunin bara an bar kan alade a kofar shiga wannan masallaci.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yau Litinin ake sa ran bude taron koli na kungiyar hada kan kasashen Afirka a headquarter kungiyar da ke Addis Ababa a kasar Ethiopia ko Habasha. Taken taron na bana shine amfani da albarkan da Allah ya yi wa nahiyar ta bambance-bambancen ta wajen zuba jari kan matasa. Wannan taron ne karo na farko da sabon shugaban Gambia Adamu Barrow zai halarta ba da jumawa ba bayan nasarar da ya samu a zaben kasar da kuma dagar da aka ja da tsohon shugaban kasar Yahya Jammeh wanda ya yi mulkin kasar har na tsawon shekaru 22. Jiya Lahadi shugabannin suka gana a sirce a helkwatan kungiyar. Ajandan taron na siri shine tattaunawa akan yi wa kungiyar garan Bawul. A halin da ake ciki kuma ma'aikatar harkokin wajen kasar Czech Jiya Lahadi ta ba da sanarwar cewa fito da ko kuma kubutar da wani mission Peter Jacek daga Fursuna a Sudan shine babban burinta. Jiya Lahadi wata kotu a Khartoum ta yankewa Jacek hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yari bisa dalilin da suka hada da zargin shiga kasar ba tare da visa ba ko kuma visa ba da yin leken asiri. Peter Jacek ne cikin watan Disamba shekarar 2015.
Pakistan ɗaya daga cikin manyan ƴan hamayyar ƙasar Imran Khan yana kira ga shugaban Amurka Donald Trump ya hana ƴan ƙasar Pakistan shiga Amurka bayan da shugaban na Amurka ya soke shigar wasu wato ƴan ƙasashen musulmi bakwai zuwa Amurka da yake magana a wani gangami a garin Sahiwal da ke tsakiyar ƙasar jiya Lahadi. Khan ya yi Allah wadai da matakin na shugaban Amurka, ya kuma jinjina a Iran saboda matakin ramar gayya da ta ɗauka na hana Amurkawa shiga ƙasarta. Khan ya ce, ina so na ga ‘yan uwana ‘yan Pakistan yau cewa ina fata Donald Trump zai hana mu bizar zuwa Amurka. Yana mai cewa yin hakan zai hana ‘yan ƙasar masu basira da ƙwazo barin Pakistan. Jam’iyyar Khan da ake kira Tahrik al-Insaf ita ce ta uku a jam’iyyun siyasar ƙasar da suke da ƙarfi a majalisar dokokin ƙasar, ita ke da iko a lardin Khyber Pakhtunkhwan.
Labaran duniya ke nan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka. To, bari mu buɗe da tattaunawar da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kware ya yi da gwamnan jihar Kano akan dangantakarsa da gwamnan da ya gada.
Abin da yake faruwa shi ne an samu rashin jituwa bayan an miƙa mulki ga wannan gwamnati. Alal misali, gwamna wanda ya sauka lokacin da aka nada transition committee, kwamiti wanda zai miƙa mulki, wannan kwamiti da ni da shi muka nada wannan kwamiti, kuma mataimakin gwamna shi ne shugaban wannan kwamiti. Sannan wannan kwamiti ya fito da alƙaluma cewa akwai kuɗaɗe bashi biliyan 300. To, mai girma gwamna bai ji daɗin yadda aka fito da wannan alƙaluma ba, wanda yake kuma shi ya jawo kace na ce din nan, domin kafin ya sauka ya ce ba mai bin sa ko kobo, duk wanda aka ba aiki an gama biyan sa. Yan kwangila tun bai miƙa mulki ba suka fito suka ce ƙarya yake suna bin bashi. Wanda ni na ga musu na ce abin da yake faɗa din nan bashi da muhimmanci, batun bashi ko ba bashi ba ba muhimmin abu bane. Babu gwamnatin da za a yi a ce bata bar bashi ba. Su dama aikin su fito da alƙaluma, suka fito da alƙaluma. Shi kuma yana cewa wai wannan alƙaluma me yasa za a fito da su. Ni kuma ina cewa an fito da alƙaluma kuma daidai ne. Amma kuma abin da nake so tsohon shugaban jihar Kano ya fahimta, ai barin bashi ba laifi bane. A lokacin da kuɗin mai ya kare, shugaban ƙasa ya ga cewa jihohi ba za su iya biyan albashi ba idan ba an kawo musu tallafi ba, sai ya bani takarda a rubuce cewa shi bai yadda in karɓi wannan kuɗi daga gwamnatin tarayya ba, bai yadda a karɓi wannan kuɗi ba.
A matsayin sa nawa kenan misali?
To, a matsayin sa na mai bada shawara ko kuma da tsohon gwamna, amma irin lafazin da ya yi amfani da shi lafazi ne na bada umarni cewa bai yadda a karɓi wannan bashi ba, domin shi bai yadda da bashi ba, amma kuma kaga ƴan kungila suna kuka cewa ba a biya su kuɗaɗen da suka yi ayyukansu ba. Saboda haka ƴan majalisa sai sun bada amincewarsu a karɓi wannan kuɗi. Waɗanda suke bayan suka tahi a majalisa suna cewa bai kamata majalisa ta yadda ba, wato kaga yana so ya haɗa da mutane. Idan ba a karɓi wannan kuɗi ba a wannan lokacin ba za a biyan albashi ba, wato kaga hikima anan shi ne, ai shi sanda yake nan ana biyan albashi, amma yanzu ya tafi an kasa biyan albashi, amma ba za a duba cewa kuɗin mai ya karye ba. Sannan akwai kuma waɗanda suka baibaye shi, in banda zagin gwamnati ba abin da suke yi, duk wani abu na alheri da aka ɗauko sai sun zo sun soki wannan.
Kwanan nan an ji kakafa ko kun kafa kwamitoci na sulhu da 'yan kwankwasiya, ina wannan zancen sulhu ya kwana?
Ai, ba wai 'yan kwankwasiya kawai ba, an kafa waɗannan kwamitoci domin su daidaita kawunan 'yan jam'iyyar APC. Ana so a zo a daidaita sahu domin a tafiya mai ƙarfi, a tafiya ga baki ɗaya. Idan 'yan kwankwasiya sun zo an tafi da su shikenan, idan ba su zo ba shikenan. Amma kamar yadda ka sani, babbar rigima shi ne, ni na ce ban yadda da tsohon shugaban jam'iyyar APC ba, shi ya ce ban yadda ba, dole wannan ya kasance. Sai muka ce to shikenan a zo a duba tsarin mulki na jam'iyyar APC, wace hanya ya nuna idan ana so a fidda shugaba. Muka zo muka fidda wannan shugaba. Saboda haka yanzu jam'iyya ta duba ta tabbatar cewa mun bi tsarin mulkin jam'iyyar APC, wannan shugaba ya koru. Sannan an yadda da sabon shugaba wanda muka kawo na riko, wanda har a kai lokacin da za a yi babban zabe. To, waɗannan su ne bambance-bambancen. Saboda haka tsarin mulki na ƙasa da tsarin mulkin jam'iyya dole ne mu duba su, mu yi amfani da su.
To, kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogwa ce karfe 2 ne na tsakar dare da minti 11. Ga kuma shirinmu na gaba.
Sanu Garba ne ke gabatar muku da shirin da rashin tayi. Jama'a assalamu alaikum. Barka kuma da hantsi. Kamar makon jiya yau ma muna kan kasafin kuɗi tare da masanan namu Dr. Habibu Yahaya da Malam Nura Iro Ma'aji ga wakilin murya Amurka dake Kano Malam Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaba da firar
Comrade wannan kasafi na 2017 da muke magana akai na gwamnatin tarayyar Najeriya yanzu haka yana gaban majalisar dokoki ta ƙasa kuma dokar ƙasa din ita ce tace a danka shi su kuma su ne za su tsatsaife shi abin da ya dace yanzu wace rawa za su taka
wato sai dai nayi kira ga su da su yi la'akari da abin da ya faru ga kasafin kuɗi na 2016 an bata lokaci an saka son zuciya an yi almundana an yi babakire wanda shi ya sa dukkanin kudura-kuduran da gwamnati ta yi a cikin wannan kasafin kuɗi ba a samu nasara ba a cikinsa haka kuma shekarar ta wuce idan suka sake haka ta ƙara faruwa a shekarar ta 2017 gaskiya kuma ba duk tsarin da 'yan Najeriya suke akan wannan gwamnati zaton da suke so ko wannan abun sai dai zama mafarki na farko zan so su kalli wani bangare da su ya shafa kai tsaye bangaren nan da ake kira da suna na constituency project bangare ne da ake almundana fiye da yadda ba ka zato idan ka kalli ba ma 2016 ba in ka koma 2015 alƙalluma mu kungiyoyi da muke bibiyar irin wannan ayyuka ya nuna cewa a cikin projects guda 436 guda 77 completely ba ma za ka iya locating inda suke ba
ba
za ka iya gane inda suke ba sannan guda 45 su ne aka gama a cikinsu so magana shi ne ana yawa akwai da dama line items da ke cikin kasafin kuɗi ayyuka da aka sa a cikin kasafin kuɗi da in ka tashi ba ma za ka iya gane ina suke ba na farko kenan so shawara ta da su shi ne a tabbatar da dukkanin wani aiki da aka bashi lamba a cikin kasafin kuɗi yake kuma da kuɗi da za a yi shi ya tabbatar da cewar an fitar da bayanan yadda inda yake dan 'yan Najeriya daga duk inda suke su iya zuwa su ga wannan aikin haka yake ko ba haka yake ba sannan abu na in ka hauro shekara ta 2016 matsalar take faruwa ko sanatoci da suke nan Kano misali an kashe ba a ƙasa ga baki daya an yi fasin wancan kasafin kuɗi ya zama doka an ba da naira biliyan 100 akan a yi aikin constituency project amma matsalar a nan Kano mun samu biliyan 2 da 84 2.8 billion na farko an ce za a zo a yaki talauci za a shiga ƙauyuka a yi musu a ja musu harkar wuta da lantarki za a yi musu feeder roads hanyoyi sannan za a zo za a ba su training na dogaro da ka 'yan Najeriya ni da mutanen Kano su ya kamata su ba da wannan shaida an yi waɗannan 'yan majalisun sanatocinmu uku da sauran 'yan majalisu na tarayya su aka ba wannan su wannan kasafin kuɗi yace za a ba wannan kudi su je su aiwatar da wannan ayyuka. So babban matsalar da ake ciki shine na farko rashin sanin ina ma addressing duk wani aiki da aka ce za a aiwatar yake. Sannan na biyu kudade ne ana bunka mu ayyuka kudade yadda aka dama. Ba a zama a tantance a ga menene mafita ta ina za a iya samun alƙalluma bisa nazari na masana wanda ya dace da wannan bangare. Sannan rashin samun bayanai cikakku din nan shi ma ba karamin matsala bace. Wannan su ne matsalolin da suka dabaibaye harka da ta shafi constituency project.
Amma wannan abubuwan da kake faɗa cewa baka ganin tunda ya shafe su kai tsaye la'akari da dambarwar da aka yi baka ganin zai wahala a ce an ɗaukan matakan gyara.
A zahiri ɗaukan matakan gyara su doka ta ba wannan dama yi. Yanzu ya bar hannun shugaban kasa hukumar zartarwa ya zo hannun su ya kamata su kalle shi kuma duk gyaran da za su yi ya kamata su ringa fito da information na a ringa press conference ana ga yan jarida su sanar da yan Najeriya ina aka taba me yasa aka taba shi ina ne bai kaza ba dan in ya koma hannun su su masu aiwatar da wannan aiki su masu kalla su gani in yayi finally za a fito da abu ya zama doka a saka hannu yan Najeriya su bibiya.
Dr. Alan Habib wai wannan kasafi na trillion 7 da biliyoyi da gwamnatin Najeriya ta yi a bana wai da za a yi tasiri a rayuwar 'yan Najeriya da suke fama da talauci da rashin aikin yi da yunwa a yanzu ya kake ganin wani hanyo kake ganin ya kamata a bitar da zai tasiri musamman akan zukatan 'yan Najeriya ko a rayuwarsu?
Ai kusan abin da kwamar Nura yake bayani kenan hanya ce guda biyu. Ta ɗaya wadda ita ce tafi kowace muhimmanci a hana zirarewar waɗannan kuɗaɗe.
Amma gwamnati tana cewa ta hana zirarewar kuɗaɗe tintini.
To ai zirarewar ya ai kala-kala ce. Babban zirarewa da ƙaramin zirarewa daga sanda zaka zuba kuɗaɗe a constituency project ka zo ka neme su ka rasa ai sun zirare ba wai sai an ɗebe su ba akwai inda ake ɗiba gaba ɗaya akwai kuma inda za a zuba su a cikin wani aiki su zirare din saboda haka sai ka toshe waɗannan duk kafofin. Na biyu sai ka zama da cewa su wato shugabannin da aka sassa su akan ma'aikatu da aka ba su amana na ɗaya zama da cewa sun san aikin wanda ina ɗaya daga cikin zarge-zargen da ake wa gwamnatin mutane an ba su mukamai waɗansu ba su dace da mukamin ba ba su san ba za su iya zana manhaja ta yadda za su ci da wannan wurin gaba ba to sai ya zama da cewa ko su ne a kai suna da masu ba su shawara da za su iya taimaka musu ko sai zaman cewa duk wanda aka bashi amana ya tashi tsaye kuma gwamnati ta sa ido akan su cewa yayi kudin da aka kasafta a nan wajen bai zirare ba an yi. Sannan na uku gwamnati dole ta tabbatar kudaden nan kamar yadda muka bayanin su a baya za a same su ta sa waɗansu wato hanyoyi ta kafa waɗansu hanyoyi tabbatattu da za su tabbatar da cewa waɗannan kudaden da ake nema a same su cewa an same su. Kaga in aka same su sannan kuma aka zuba su ba su zirage ba kuma aka samu mutane masu amana da za su duba to za ta cimma buƙatun yayi ta rage talauci da haɓaka tattalin arziki. Idan ɗaya daga cikin anan ya tasgaro to fa gaba ɗaya shi tattalin kasafin kuɗin wato zai iya taɓuwa. Bi ma'ana idan ya zama na cewa ko dai mutanen ba su san aikin ba ba kuma su nemi shawarar waɗanda za su ba su ba ko kuma aka zuba kuɗin a'a suka zirare ko kuma ita gwamnati ba ta tabbatar da hanyoyin da za ta samar da kuɗaɗen ba wanda kamar yadda Comrade Nura yake gaya maka babban matsalar idan aka zauna rigimar siyasa sai ya zama na cewa kusan rabin shekara ta tafi ba a ma fara aiwatar da tattalin kasafin ba wanda shi ya faru a shekara ta 2016. Duk yadda kasafin kuɗi ya kai da kyau idan ya samu waɗannan matsaloli guda uku da nake gaya maka to ba za a samu ci gaba ba kuma mutane ba za su ji ba wato ba za su san an yi ba. Waɗannan hanyoyi shi ne zai sa mutane su gani su taɓa su ji su ga mota tana tafiya akan titi mai kyau su ga wuta ta tabbata su ga an samu ruwa su ga an samu zaman lafiya su ga cewa noma an yi shi mutane sun samu abinci shi abin da talaka yake bukata duk bai wuce wannan ba.
To amma doctor wannan magana da kake ta yi tun ba yanzu ba ku kuke cewa tattalin arziki baya bunƙasa sai da masana'antu lazin nan ma kai tsokaci cewa fitar da abubuwan da ake nomawa baya ko shigo da su ko wani abu baya kawo wani ci gaba sai dai abubuwan da ake sana'antarwa a masana'antu da kamfanoni kuma a duk tattaunawa da muke bamu ji inda kuka yi magana cewa yaya za a yi kowane tanadi aka yi wa masana'antu da kamfanonin kasan nan ba don su farfado su dinga aikin da ake so na wannan sana'antawar ta yaya za a cimma wancan batu da kuke
ai wato shi dan kasuwa babban abin da yafi bukata a wannan yanayi na yanzu tabbatar da zaman lafiya da kare dukiyarsa wanda zai zubata a hannun jari ka tabbatar ma zai samu wuta ba wata masana'anta da za ta yi shi yasa infrastructure wato kudin da za a kashe na manyan ayyuka ya zama na cewa wuta da ruwa suna da muhimmanci a harkar kasuwanci babu wata kasa da take ci gaba a kasuwanci na duniya ko ta sana'antar da wani abu idan ba ta da wuta saboda haka duk kasar da ake so ta sana'antar da wani abu komai kankanta sa to a tabbatar mata da wuta idan ta samu wuta a bayan zaman lafiya aka samu wuta sai a samu abin da ake kira policy issues ta yadda za a samu haraji wai zama da cewa ba za a nannin kawo mai masana'anta haraji ba ya biya na federal ya zo a cikin state din ya biya na state ya biya na local government ya biya na wani ne duk a haɗe su ta inda ba zai yi masa wahalar biya ba ba za a dinga shiga cikin riba sa da kuɗin sa ana karɓar haraji ba to idan aka samu wani shiri ita has to abin da ake kira policy issues da zaman lafiya sannan kuma a zama da cewa ya samu wuta to in ka hada su wannan abin shi ake kira conducive environment
amma kuma suna magana tallafi su kuma masu masana'antun cewa yawancin su sun durkushe dole sai gwamnati ta shigo musu
eh ai a kowace ƙasa ta duniya akwai abin da ake kira bailout da tattalin arzikin America ya durkushe ai sai da shi Ben Bernanke wanda yake shine shugaban bankin America a lokacin yayi wani kuduri na biliyoyin daloli da aka fito aka tada kamfanoni musamman na gidaje da sauransu wannan bai kauce hanya ba idan gwamnati za ta bada tallafi ga gona da masana'antu amma ba za a ba dubbai masana'antu zai ka bashi tallafi ba zai komai ba in bashi da wuta ba zai komai ba in babu tsaro ba zai komai ba idan babu hanyoyi da ruwa saboda haka in ka samu waɗannan sannan sai zamana ka bashi tallafin da zai iya sana'antar da kaya kuma ka zamana cewa ka kare shi daga wato abin da takara da kayan kasashen waje.
Jama'a za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani shirin. Yanzu a madadin Dr. Habibu Yahaya da Malam Nura Iro Ma'aji da wakilin muryar Amurka da ke Kano Malam Mahmud Ibrahim Kwari. Ni Salu Garba ke cewa ku huta lafiya.
To madalla yanzu mun zo ga labaran da suka dauki hankulan jaridun Najeriya tare da Salu Shehu Ashaka.
Za mu fara sharhin namu ne da jaridar Daily Trust wacce ta dauko labari mai taken gwamnatin Najeriya ta daukaka kara kan Izzat Sagi. Gwamnatin Najeriya ta daukaka kara kan hukuncin umurnin sakin shugaban kungiyar ƴan Shi'a Ibrahim Izzat Sagi da matarsa Zinatu da alkalin babban kotun tarayya Gabriel Kolawale yanki. Ma'aikatar tsaro, jami'an tsaron farin kaya na DSS da ma'aikatar shari'a sun kalubalanci hukuncin babban kotun. A kotun daukaka kara da nuna alkalin ya gwama karar rakin waje daya da yanke hukuncin cikin kuskure. Rushe gidan Izzat Sagi ya aukune a jihar Kaduna, don haka wannan wata shari'a ce da babban kotun ba ta da hurumin sauraro. Don haka umarnin gina gida ga Izzat Sagi da ba matarsa diyan naira miliyan 50 wasu shari'u ne daban. Sabuwar karar ta shafi caji guda 7 ga shugaban kungiyar Ibrahim Izzat Sagi da ke tsare tun Disamba 2015 bayan arangama da sojoji da ƴan Shi'a suka yi a Zaria. Da hakan ya sanadiyar mutuwar ƴan Shi'a da dama da soja guda ya rasa ransa. Da alamu wannan shari'a za ta dau lokaci kuma za a iya kaiwa har kotun koli. Kazalika jaridar Daily Trust ta bada labari kan lafiyar shugaba Buhari. Hutu shugaba Buhari ke yi. Fadar gwamnatin Najeriya ta kara bayani kan hutun da shugaban Najeriya ke ci gaba da yi a Burtaniya da nuna hakan kuma ba shi da nasaba da rashin lafiya. Kakakin shugaban Femi Adesina ya ce ba daidai bane a ke yada jita-jita da ba su da tushe. Shugaban da ya mai shekaru 74 zai dawo aiki ranar 6 ga watan gobe insha Allah. Ita kuwa jaridar This Day ta kawo labari ne mai dakatar da kasashe shida na musulmi daga shiga amurka Amurka. Ana ci gaba da duba umurnin da shugaba Donald Trump na Amurka ya sanya wa hannu ga hana shiga kasar ga 'yan Syria, Yemen, Iraq, Iran, Somalia, Sudan da Libya. Musamman umurnin ya haramta wa 'yan gudun hijira daga kasar Syria shiga Amurka. Hakanan umurnin ya dakatar da izinin shiga Amurka ga sauran kan kasashe biyar na tsawon wata daya. Ita kuwa jaridar Blueprint ta maida hankali ne kan masu sauya sheka a kudu maso gabashin Najeriya zuwa EPC. Taron kabilar Ibo da suka sauya sheka zuwa EPC. Al'ummar kabilar Ibo da ke kudu maso gabashin Najeriya sun yi taron tsara dabarun shiga gwamnatin tarayya da yiwuwar samun dan yankin ya shugabanci Najeriya nan gaba. Gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha ya shawarci 'yan kabilar Ibo da su guje ware kansu waje daya da yin siyasar yanki a kullum. A ƙarshe kuma za mu leƙa ne jaridar Vanguard wadda ta bada labari kan badakarar tallafin man fetur. Babbar kotun Najeriya ta daure shugabar Ontario Oil shekaru 10 a gidan yari. Babbar kotun Najeriya da ke Lagos ta yanke hukuncin daure shugabar kamfanin mai ta Ontario Adan Gali shekaru 10 a gidan yari. Hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ne ta shigar da karar. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
To madallah wannan ne kuma ya kawo mu ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana Aliyu ƙauyen bakwai zakka karamar koma safana a jihar Katsinan Najeriya. To akan sanarwar da Femi Adesina ya bayar na cewa shugaban kasar Najeriya yana cikin koshin lafiya, wannan abin ya mana dadi. Kuma za mu yi amfani da wannan damar mai kira ga 'yan Najeriya musamman su yaɗa jita-jita da su tsoron Allah su daina.
Assalamu alaikum gidan rediyon Amerika, sunana Kasma Aliyu Asada, fadonin matasan Asada a jihar Sokoto. To zan bayyana nawa ra'ayi akan tahiyar shugaban ƙasarmu na Najeriya Ingila wato Muhammadu Buhari domin ya ga likita ne daga birnin London. A 'yan Najeriya na ta cece ku ce. Wasu su ce Buhari babu ransa, wasu su ce ai idan ya dawo yana ima mulkin da yake yi ga 'yan Najeriya. Gaskiya ni wannan na tunani da ra'ayi bai taso ba. Fatanmu a nan Allah shi kai shi lafiya, mai da shi lafiya, tsara ba shi lafiya da dukkanin umar musulmi da masu laya na duniya baki ɗaya.
To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara takaice.
Ministan tsaron cikin gidan Amurka John Kelly ya ce Amurka za ta kyale masu katin izinin zaman ƙasa wato green card da turanci su dawo cikin ƙasar, kuma yin hakan yana cikin muradin ƙasa. Kuma daukan wannan mataki bai saba umarnin da shugaba Trump ya bayar kan 'yan gudun hijira da bakin haure ba. Bayanin da ministan ya bayar dazu cikin dare ya ba da haske kan rudani dangane da umarnin na shugaban Amurka wanda ya kayyade batun shige da fice. Dubban masu zanga-zanga ne suka hallara jiya Lahadi kusa da fadar White House ta shugaban Amurka a nan Washington, suka kaddamar da zanga-zanga a wuni na biyu a manyan birane a duk fadin Amurka don nuna adawa kan matakin da shugaba Trump ya dauka na hana matafiya daga kasashen musulmi bakwai zuwa Amurka. Suna ihu suna cewa babu kiyayya, babu razanawa, muna maraba da 'yan gudun hijira a nan. Masu zanga-zanga suna auna dokar da shugaba Trump ya bayar wacce ta tsaye da zuwan 'yan gudun hijira nan Amurka. A Canada, limamin wani babban masallaci a birnin Quebec ya ce an kashe mutane shida da ranar jiya Lahadi sakamakon bude wuta da aka yi a masallacin. An kai harin ne lokacin mutane suka hallara domin sallar lisha. Yan sanda sun ce an kawo mutane biyu dangane da wannan hari, sai dai basu bada wani karin bayani ba. A daren yau, 'yan ƙasar Canada suna juyayi da alhini saboda waɗanda aka kashe a hari na ragwanci a masallaci da ke birnin Quebec, inji Prime Minister ƙasar Justin Trudeau a shafinsa na Twitter.
To madalla, da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Sabu Imam Aliyu da ya tayar gabatarwa, sai Cuba Hiro Jodo ne da ya ba da umarni da injiniyarmu wato Charles Hall. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa, mu ne lafiya, mu kuma kwana lafiya.